Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrama a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai sai a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar 38 ga watan Janairu shekara ta 2019 suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da ma sauran abokan aiki muke saki farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labari
to jama'a assalamu alaikum to gaba Donald Trump zai yi wa Amurkawa jawabi a yau talata ta talabijin kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron kasa wasu yan bindiga da ake kyautata zaton yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari kan sojoji a wani kauye da ake kira Auno dab da shiga birnin Maiduguri gwamnatin gaban ta kwato iko da babban birnin kasar Libreville bayan yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba
to Allah ya kyauta kan labarin kenan aka ji cikin shirin za ku ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar tsara kamfen dinsa na zabe mai zuwa
babban abun da ya ga mana shine mu yi komai akan kaida campaign za a yi a fadi gaskiya a fadi abubuwan da gwamnati ta yi ko kuma gwamnatin Buhari ya yi da kuma dalilan da ya kamata a zaba don mu samu ci gaba
ita kuma babban jam'iyyar adawa ta a Najeriya ta PDP a jihohin Jigawa da Neja ta ce ta daura damarar dawo da gwamnatin waɗannan jihohi
bata magana dan siyasa ko dan boko ko mai ilimi ko mara ilimi ko mai kudi ko mara kudi a'a gwamnati muke so mu kafa waje kowanne dan jiha zai ji ta a jikin tsaye ta tasace
to sai kuma ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi ta musamman da yan takarar neman shugabancin Najeriya a zabe mai zuwa na watan gobe amma da farko sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum Da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wa kasar jawabi a yau talata kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron kasa dangane da kan iyakar Amurka da kasar Mexico kafin ya je wurin a ranar Alhamis saboda ya gane ma idansa irin kokarin da ake na hana kwararowar bakin hauri cikin Amurka. A jiya Litinin Trump ya bayyana shirinsa na yin jawabi ga ƙasa ta gidan talabijin jim kaɗan bayan da sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders ta ce shugaban na Amurka zai gana da dogarawan tsaron kan iyakar mai tsohon kilomita 3,200 tsakanin Amurka da Mexico ta ce za a ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan akan tafiyar tasa. Ziyarar ta Trump zuwa kan iyakar ta zo ne a daidai lokacin da aka shiga kwana na 17 a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka sanadiyar takaddamar da ake kan bukatarsa ta samar da dala biliyan 5 don gina shingen da zai hana bakin haure kwararowa akasari daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka amma jam'iyyar adawa ta Democrat ta ki amincewa da dala biliyan 5 da ya nema na gina katanga sai dai ta yi masa tayin dala biliyan 1 da miliyan 300 a cikin sabon kasafin kudaden da za a kashe kan tsaron kan iyaka. Jiya da maraice wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka auka kan jami'an tsaro a wani kauye da ake kira Auno da ke dabda shiga cikin garin Maiduguri. Wannan ya sa mutane da dama da ke zaune a kauyen guduwa zuwa daji domin gudun abin da ka iya biyo baya yayin da shaidun gani da ido suka ce sojojin da ke kauyen sun yi wa maharan da aka ce sun yi shigar bultu irin ta jami'an soja ba daɗi. Shaidun gani da ido sun shaida wa sashen Hausa cewa maharan sun shiga buɗe wuta ne kan jami'an soja da isowarsu kauyen amma jami'an sojan suka maida wuta suka kuma ci galaba kansu. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya zanta da waɗansu da suka gudu zuwa jeji daga ƙauyen ga kuma bayanin da suka mashi. Gwamnatin ƙasar Gabon ta kwace ikon Libreville babban birnin ƙasar bayan wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a cewar jami'an a jiya Litinin. Wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran yunkurin juyin mulkin Lieutenant Kelly Ondo Obiang, wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abin da suka kira kungiyar ƴan kishin ƙasa da kare jami'an tsaron Gabon. Obiang ya kasance na ƙarshen da aka kama cikin gungun manyan sojoji biyar da aka kama a jiya Litinin. Sojojin gwamnati sun kashe wasu sojoji biyu masu nasaba da yunkurin juyin mulkin. Mai magana da yawun gwamnatin Gabon, Guy Bertrand Mafongo, ya ce an shawo kan al'amarin zuwa yammacin jiya Litinin, kuma gwamnati ta sake kwace gidajen rediyon gwamnati da kuma wata babbar hanya mai hada wasu muhimman wurare a Libreville, babban birnin kasar, wanda dama wurare biyu ne kadai masu yunkurin juyin mulkin suka kama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Wakilin Haruna Dauda Biyu ya zanta da waɗansu da suka gudu zuwa jeji daga ƙauyen ga kuma bayanin da suka yi mashi.
Muna jeji fa, don shiga cikin da yin ba, har yanzu mun su jeji.
Za ka magana da muke da kai kana jeji?
Eh, ina jeji wallahi.
Kai da su waye?
Mun da yawa ba.
Da kamar me ya faru ne, da kamar yaushe ne yaran suka shigo?
Wallahi kamar kusan da mun gari ba fa sun zo wajen sojojin ba. Yanzu suna sojojin ne.
Sun yi harbe-harbe ne?
Sun yi harbe-harbe.
A kan jama'a ne ko kan su sojoji?
Su sojojin ne.
Dala ko wani mutum a gefen ka bani shi mai magana?
Aha.
Hello?
Lafiya kalau.
Yanzu ina kake inda muke magana da kai?
Muna daji ne fa.
Kai ma kana daga cikin mutanen Aunon kenan?
Eh, ina daya daga cikin Aunon.
Ce mun bayani mana abin da ya faru da wannan magariba.
Eh, ina gida muna zaune a gida. Sai muka ji harbe-harbe. Sai muka gudu muka fita. Mutane da yawa duka suna guduwa. Haka sojoji ma suna harbawa, su ma suna harbawa, mu mun fita daji muka gudu. To da mun fita kuma har yanzu ba mu san abin da ya faru a cikin gari ba. Ba ta taɓa kowa cikin mu ba. Sai dai kana ta daya ne ba mu san inda take ba yanzu.
Wannan lamari yana akuwa ne a dai lokacin da kwamitin mai ƙarfin gaske karkashin jagorancin gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shattima suka miƙa wa shugaba Muhammadu Buhari na jira rahoto game da al'amuran da ke faruwa a jihar ya shafi harkokin tsaro.
Haruna Dauda Biyu kenan daga garin Maiduguri. Sojojin Amurka da ke Siriya suna da kwakwaran shiri a ƙasa da ya shafi batun janyewarsu daga kasar, sai dai za a ɗauki lokaci kafin dukansu su bar yankin da ake yi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. A jiya Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon, Commander Shane Robertson, ya ce ƙarin kwamandoji shine zai ba su damar aiwatar da janye sojojin Amurka 2,000 da ke a kasar Siriya a wani ɓangare da suke yaƙi da 'yan ta'addar ƙungiyar ISIS. Na tsarin da aka amince akan janye sojojin Amurka daga Siriya, Robertson ya faɗa cewa za su janye sojojin ne bisa la'akari da abin da ake a ƙasa, a zahiri ba wai saboda lokaci da aka tsara ba. Robertson ya ce ma'aikatar tsaron ta Pentagon ba za ta faɗi haƙiƙanin abin da suka tattauna ba, bisa ga dalilin tsaro da kuma wasu dalilai da suka haɗa da yanayi wanda zai yi tasiri sosai wajen maido da sojojin gida da sauri.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A jiya Litinin ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar da ta tsara kamfen ɗinsa, inda ya miƙa Bola Tinubu shugabancin majalisar kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Umar Faruk Musa.
Shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar da za ta tsara kamfen ɗinsa a ƙarƙashin jagorancin shi da kuma Bola Tinubu, jigo a jam'iyyar ta APC, tare da waɗansu masu faɗa aji a jam'iyyar da aka ba muƙamai daban-daban, daga gwamnoni har 'yan majalisar zartarwa na jam'iyyar su da dai sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki wurin samu nasara ga shugaba Muhammadu Buhari. Wannan majalisar ita za ta tsara hanyoyi da za a bi na neman kuɗaɗe da gudanar da ayyuka da kuma tuntuɓa da ɗaukar matakan da za su kai jam'iyyar ga nasara. A wurin kaddamar da wannan majalisa, shugaba Muhammadu Buhari ya fito kacokan ya ce ya miƙa duk ayyukan da za su kai ga gudanar da wannan majalisa hannun Bola Ahmed Tinubu, wanda shine jigo a jam'iyyar kuma wanda aka dora ma alhakin tabbatar da an samu nasarar wannan zabe na shugaba Muhammadu Buhari da sauran 'yan jam'iyyarsa ta APC da za su tsaya mukamai daban-daban a cikin kasar. haka kuma shugaba Muhammadu Buhari ya bukaci majalisar ta tabbatar da ta daura damarar yin yaki bisa ka'ida na zabe domin kada a yi cin zarafi ko kawo tashin hankali ko dan su fitintunu yana mai bada tabbacin cewa yadda aka gudanar zabe na gaskiya da adalci a Najeriya har yayi nasara irin wannan zaben yake fatar za a gudanar a Najeriya ba tare da tsangwama ko magudi ko rashin gaskiya ko kuma rashin adalci ba daya daga cikin waɗanda ke cikin wannan majalisa ta shirya zabe da samo wa shugaba Muhammadu Buhari nasara a jam'iyyar ta APC Senator Ali Indumi ya yi mun ƙarin haske akan wannan aiki da shugaba Muhammadu Buhari ya danka masu inda yake cewa
babban abin da ya ga mana shine mu yi komai akan kaida ba wato campaign za a yi a fadi gaskiya a fadi abubuwan da gwamnati ta yi ko kuma gwamnatin Buhari yayi da kuma dalilan da ya kamata a zaba don mu samu ci gaba an samu babban koma baya a gwamnatin da ta shude yanzu gwamnatin da ta shigo ta yi shekara 3 mu hakimu mu je mu ga jama'a abin da aka yi da canjin da aka samu da bukatun cewa a kara mishi lokaci wato term guda daya don yayi consolidating wato abinda ya kammala abubuwan da ya fara don wannan wato gwamnatin talakawa ne na talakawa ne yanzu ba gwamnatin masu hali na irin na da ba to kuma tunda talakawa su ne mafi rinjaye so muna fatan cewa talakawan za su sake ba shi shugaban kasa dama ya karasar da abin da ya fara
amma suna cewa har yanzu halin rayuwa tana nan rashin tsaro ya kara tabbura musamman arewa maso yamma ko da yake a yakin boko haram ana ganin tasiri can ma ana da matsaloli ba ganin wannan babban matsala ce da za ku fuskanta tsakanin ku da yan Najeriya wurin tallata shugaba Buhari
eh talakan da talakawan da muke neman kuriyar su sun san gwamnatin nan tana iyakan kokarinta wani abu da Allah ya kaddara daban wani abun da dan adam zai yi kuma don ya kawo sokin wayannan abubuwa daban talakawa sun yi na'am da abun da shi shugaban kasa yake musamman ta fannin maganan tsaro da fannin tallafa musu da maganan noma da kuma fada da yaki da cin hanci da rashawa kuma da yin gwamnati wanda wato transparent ba boye-boye kuma ba handama ba halin rubda ciki
Senator Ali Indumi kenan daya daga cikin yan wannan majalisa ta tsara zabe da samu wa jam'iyyar APC da shugaba Muhammadu Buhari da sara a lokacin zabin da za a yi nan da kwanaki 39 masu zuwa a Najeriya Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Najeriya
yaushe ne za mu daina kuka dan hawa ya tsubar zuwa yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa yaushe ne za
mu gaida Umar Faruk Musa yayin da jam'iyyu da yan siyasa a Najeriya ke ci gaba da yakin neman zabe domin tunkara babban zaben kasar da za a yi a watan gobe jam'iyyar hamayya ta PDP a jihohin Jigawa da Neja ta ce ta daura damarar dawo da gwamnati a waɗannan jihohi ga rahoton wakilin sashen Hausa na murya Amurka Muhammad Ibrahim Kwari dangane da wannan batu
Gabanin zaben shekara ta 2015 jam'iyyar ta PDP ce ke rike da kujerun gwamna da mafi yawan kudin majalisar dokoki a jihohin biyu sai dai a yanzu jam'iyyar APC ce ke da gwamnatin jihohin
su yan jigawa sun san da me ne zo musu da shi nazo musu da kokarin dawo musu da martabar su da aka kawar da ita nazo musu da matsayin aikin da muka yi na baya mu dawo mu kare shi nazo musu da matsayin hada kansu su tashi su koma matsayin da aka san su shi a matsayin ƴaƴan jiha na tsatsu cikakku ai aikin da suka saba gani kuma a kyautata musu a gwamnatin da muka yi ta baya mun taho da aikin mu kuma mun tsara cewa kowace shekara biyar ga yadda muke so jihar Jigawa ta zama ba sabuwar agenda ake magana ba kowace duniya tashi take daga dan an dora daga inda aka tsaya ba wai a zo da sabon abu a zubar da wancan a dauki wancan a zubar da wancan ba shine amsa ba amsar shine ina ake so a ce ina aka dosa shekara biyar muna so mu ga jihar Jigawa ta zama kaza wata biyar din muna so ta zama kaza Allah ya kawo wani muna so shi ma ya dora ya zama kaza
Malam Aminu Ibrahim Ringin kenan dan takarar gwamnatin Jigawa a karkashin inuwar jam'iyyar PDP akan daina zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta PDP a jihar Niger ke daukar matakan cin zabe a bana bayan da ta sha kai a shekara ta 2015 Dr. Mu'azu Babangida Aliyu dake zaman tsohon gwamnatin jihar na cewa
mun gode wa Allah dan da da muka ta dawainiya da wahala da ayyuka da yawa mutane ba su gani ba sai yanzu da Allah ya kawo wannan al'amari suka duba suka suna na su duba abin da ya faru da abin da ke faruwa yanzu shine ma suke gane cewa a ashe an yi ayyuka da yawa kuma an rike mutane da kyau dan ba wai aiki kace kai titi ko kai gida ne kawai ba rike mutane ma da kuma girmama su da kuma yi musu abubuwan da ya kamata wanda yake shi wannan ba za a tsaya ana gida yawa ba yanzu haka maganar da muke da kai mun riga duka zonal rally mun kare a jihar Niger mun kare a jihar Niger yanzu sai bin kananan hukumomi da kuma gundumomi da angoni kuma shine muka ce to abinda za a yi wannan jikon ba za a yi shin da aka saba kawai a taro a ce an yi rally ko an yi yan maganganu a abi gida makwabci ya yi ma makwabci magana saboda haka dole mu shiri mai kyau kowanne mazaba mu tabbata cewa babu maguɗi a mazaba babu maguɗi a inda ake tattara zaben da aka yi a mazabu da za a kawo
a galibin lokuta a Najeriya ƴan siyasa da sauran waɗanda suka bada gudunmawa wajen yakin neman zabe na korafin yadda suka tura mota kuma ta tashi ta bar su da kura bayan kafa gwamnati
ina neman gwamnatin da za ta hada kan jihar gwamnatin da za ta hada kan jihar ta hada da kowa a ciki bata magana dan siyasa ko dan boko ko mai ilimi ko mara ilimi ko mai kudi ko mara kudi a'a gwamnati muke so mu kafa waje kowanne dan jihar zai ji ta a jikin sa yadda ta tsace ya bari a yi ta ai aikin da za a yi a zauna lafiya
Malam Aminu Ibrahim Ringin kenan da ke yi wa jam'iyyar PDP takarar gwamnatin Jigawa Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
Marabara talaka da bawa annika soyo a warwarewa
To a gida Mahmud Ibrahim Kwali har yanzu dai ana tare da fashion house na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 12 da minti kusan 17 yanzu kuma gashirin mu na gaba
da ga hanyar da akwai ke da cikin shirin shawa a Najeriya. Ya zaka yi ka ci gaba da wannan yaki kuma ka samu nasarar sa?
Yanzu ba hace ma ake wai baba Gosulo ba.
Kai da akwai cikin shirin shawa, akwai matsalar cikin shirin shawa a Najeriya.
Eh akwai mana kamar yadda yake ba kowanne kasa.
Ya za a daita.
Masu sauraron assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci Janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da ke neman wa'adin mulki na biyu. Da kuma dan takarar babban jami'ar Hamayya PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa a yau ƴan takarar sun yi bayanai kan batun cin hanci da rashawa ga madugun wannan hira Aliyu Mustafa Sokoto a hirarsu da dan takarar jami'ar PDP Alhaji Atiku Abubakar
kai da akwai cin hanci da rashawa akwai matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya
eh akwai mana kamar yadda yake ba kowanne kasa har kasan gumaku
ya za a daita
sai a yi maganin ta
yeah
a da yawa kuwa
Excellency kamar ya bayyana misalin matakan da aka dauka sun yi mutane su je
kan gana daya din
matakan da aka dauka
kamar yadda na fada kamata gwamnati ta yi niyya ta tabbatar da yan kasa sun samu wadata ta hanya daban-daban ko me sana'anka in sana'a kake a tabbatar da ka samu wadata wajen in aiki kake a tabbatar da ka samu in baka da aiki a tabbatar da an kirkiro ayyuka ko kuma sana'o'i ko kuma basu suka an baka
amma shin yasa akwai wani dalilin da yasa can cire shi yake yawa don doka ba ta aiki ne kai da haka
dokoki akwai su
akwai su amma suna aiki
me zai hana su yi aiki
cewa yake manya ba su takwa yanzu ka duba
yanzu duk manyan da ake daurewa dinnan
amma in an kwatanta yawan zargin da ake na cewa ana sata da cin hanci da rashawa zaka dauka cewa yawan mutanen da ke kurkuku san fiye da wanda suke ciki yanzu nan
eh to ni dai na sani du dai wani wanda aka samu da laifi ana binciken shi kuma ana kai shi wajen shari'a in shari'a ta daure shi shikenan
mai magana America sun ce baka yi zuwa America
to me zan je ma in yi American ne tukun
wai me yasa ma tukuna ina so in san sarsar da wanda magana an ce baka ni na san ka zama America ne na sani na san lokacin da ka zama America amma yanzu gaskiya ne ba za ka zuwa America ba
me zai hana ni zuwa
misalin shi yau mutane magana me yasa ake jin ba za ka zuwa America sun ce in ka je America za a kama ka kai laifi kai me yasa
to ina laifi ka ba ina ne ba za a kama ni ba mutanen Najeriya nawa aka kama su a Turai ko kuma a Ingila ko a waɗansu ƙasashe don sun yi laifi a waɗansu ƙasashen ni me yasa ba za a kama ni ba
amma gaskiya ne ba za ka yi zuwa ba
ni ban ga dalilin da zai na abin da zai
zaka je nan
na dalilin zan
nan ba da jawaba
ba da dadewa ba
ka taba tuntuba ofishin jikarancin America neman visa ka taba America
eh na taba
sun ce za su baka
sun ce za su bani
dan sun zo baka za ta je
in sun bani zan
ka je ka dawo ka duba maganar ta mutu
to san dalili da me yaushe aka ce sai mutun ya je America zai zama shugaban Najeriya yaushe aka ce a wuce doka don me mutane a Najeriya za su dami kansu duk ko mutane
wasu na cewa ana kirkiro wannan magana ne domin a nuna kana da wani tabo
tabo wani dan adam ne bai da tabo
in baka je America nan ba za su dauka cewa nan Lagos case su ne ba za ka yi tabo abinda suke ta cewa abin da ke ta cewa kenan so kila sai ka je din nan sannan za ka wuro da musu wannan matsalolin
wannan kuwa magana
za ka je
ne ba ta dame ni ba
kafin ka zama shugaban kasa ko bayan ka zama shugaban kasa
ina dai ina tunani har yanzu
to mu je ga wasu maganganu aka dauki ma'aikata dabbai suna aiki a wurare daban-daban a Adama da a kamfuna daban-daban ga jami'a kai da sauransu so ta yaya waɗannan abubuwan za su tasiri a yan abin ka samu gwamnati ne ka gudanar da ita tunda ka saba daukan ma'aikata dama
ina ji kwarewa da nayi wajen girgiro masana'antu da kuma wuraren daukan ayyuka zai taimake ni kwarai da gaske wajen samowa mutane ko kuma yan Najeriya ayyukan da za su yi musamman ma waɗanda ba su da ayyukan yi matasan mu da kuma mata waɗanda suka fito daga makarantu da jami'o'i da sauransu
gwamnatin APC ta kance duk banda da aka yi Najeriya PDP ta yi ta cikin shekaru 16 na ɗaya na biyu suna zargin ka da cewa ka cika yawan canjin jam'iyya ka je ACN ka je APC ka da PDP ta bar ta ka kuma dawo cikin ta me za ka ce musu
Buhari ba ya canja jam'iyya wajen hudu
shi ma ya yi
to ai ba wani sabon abu ba ne yanci ne na dan adam a harkar demokradiyya ka je duk jam'iyyar da ka ga dama ka fita wanda ba ka so so me ya sabon abu a ciki ai demokradiyya ne kuma yanci ne wanda tsarin mulki ta baka ubangiji ma da ya halice ka ya baka yancin
ka canja an baka san inda kake
ni ma yanzu kai ba ka ba so gudu ka je kana zaune a America ba
kare kuwa
don
batun wutar lantarki ya za ka yi da
ita akwai yadda zan yi da ita kuwa wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin ƙasarmu da kuma hanyar samun wutar lantarki muna da hanyoyi daban-daban
a nashi bayanin shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC ya ce yana bin batun yaƙi da cin hanci sannan a hankali
hankali da har yanzu akwai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya kuma baka yi zan shugaban ƙasa bai zama yana ko'ina saboda haka ya za ka yi ka ci gaba da wannan yaƙi kuma ka samu nasararsa kana ji za a yi magance shi kwata-kwata kuwa
a'a magance shi ni dai abin da zan ci shi ne duk wanda aka samu yanzu ba hace ma ake wai baba gosulo ba wato baba tafi a hankali ko ya tafi ina tafi a hankali da nazo ina saurin ni ga yadda aka yi da ni to yanzu wannan hanyar da nazo ina binta ita ce hanyar da wannan tsari na demokradiyya na jam'iyyoyi da ya yadda da ita shine idan mutum ya rike wuri aka samu laifi abu kadin maganar ta bankunan shi ta kamfanonin da yayi ta abin da yake dashi gidaje a Abuja ko a kasar sayan waje ko a wani dabu ko su kamfanoni da ya saya ko motoci da ya tara ai kungiyar cin hanci da rashawa ai suna fadi a jarida ni kan gani suna fadin abin da aka samu
izuwa zan ka da shi kudin nan me za a yi da shi ne an ga mutane da abin kara su ne me za a yi da su
ai ka samu za a yi tuntun wa abin da ake dashi waɗannan ayyuka da muka ce muna yi hanyoyi da na ƙasa da na dogo da kuma na wuta ai kuɗin da muka samu na tsarin tafiyar da ƙasan kamar yadda ka faɗi kuka tambaya a baya kuɗin ba su isa ba ai wurin wannan kuɗin ake ɗauka ana bada su amma muhimmancin abin shine za a nuna daga bankin tarayya inda aka kwato wannan kuɗi inda aka sa su saboda mun yi doka cewa duk kuɗin da gwamnati ta samu a sa su a account guda ɗaya ana kiran shi da turanci TSA Treasury Single Account wato wurin aje kuɗi na gwamnati guda daya inda duk in aka samu kuɗin gwamnati sai an kai sa aurin saboda a san abin da ke shiga to dole za a iya bin kadin kuma abin da ke fita
wani abu da ke daure mutane kai shine baka daina bayar gwamnatocin jihohi kudaden da ka saba ba su ko wani wata ba amma da yawan sa yanzu ba su iya bin albashi
to ai gwamnonin ai su mutanen ai gwamnonin suna so a zabe su ko to wanda ya musulmi shi kada su zabe shi wannan tsari ni abin da yake damuna rashin tausayin wasu gwamnoni ya za a yi a majalisa na shafadi majalisa nace ya suke yin barci idan mutanen da suke aiki a kamfanonin karkashin su za su kwana su ya ake su bacci idan mutanen nan ma'aikatan da ke karkashin su ba a biya su ba suna da gidaje suna da iyali su biya kudin haya ba abinda za su ci da yara kusan babu kudin makaranta kudin zuwa asibiti ne sai ake suke bacci har da saliba wani irin tunani suke da shi
amma in kaje idan ba sa biya albashi da kudin da kake ba su akwai hanyar da gwamnati ta ne ta ma za ta horar da su wajen gwamnonin
to ka san a tsarin dokar kasar nan kaso uku ne akwai tarayya akwai jiha akwai karamar hukuma to kowanne akwai yadda ya kamata ya kashe kudin da suka shiga baitul mali ya kamata waɗanda suke so su bi kadin abin da gwamnati ke yi su samu lokaci su fahimci dokoki sannan su fuddo su yi kugi akan masu yin banna ni ba zan tsaya sai na sami laifin gwamna ba kafin in yi taimako a biya bayan Allah albashi su ci da iyalinsu su rike gidajensu ba amma kuma ina bin kadin doka abin da ya kamata a basu ta hanyar doka abin da ya kamata su kashe shi ma ana bin kadin shi amma hanyar abin da na fahimta shine wato da aka zo aka ciccire mutane ba ta yiwa a cire duka masu cin hanci da rashawa da laifi saboda idan mutum ya fito daga jami'a yayi abin da na bautar kasa NYSC yazo ya kama aiki a gwamnati misali shekara daya biyu uku hudu biyar karkashin azalimi in ba karfin imani gare shi ba Allah ya taimake shi ma sai ya shiga layi
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu gobe a shirin demokradiya a yau domin jin yadda ƴan takaran za su tunkari matsalar wutar lantarki da kuma waɗansu batutuwa da suka tsone wa talakawa ido za ku kuma iya sake sauraron wannan hirar a dukkan shafinanmu na internet yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Aliyu Mustafa Sokoto da ya jagoranci wannan hira alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zabukan cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri
kuma da ladan wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
yanzu haka hukumomin kasar Thailand sun ce yarinyar nan yar asalin kasar Saudiya wadda aka tsaida da a Thailand yayin da take kokarin guduwa zuwa kasar Australia neman mafaka ta bar filin jirgin sama na Bangkok kuma tana karkashin kulawar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya Shugaban ƴan sandan harkokin shige da ficen kasar Thailand, Major General Suraj Hapan, ya yi wa manema labarai bayani akan matsalar yarinyar Rahab Muhammad Al-Qunun, inda ya ce ba za su tilasta mata komawa kasar Saudiya ba, wanda yanzu tana ƙarƙashin kulawar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya.
To madalla a gaishe ka. Kafin mu salama muna mika sakon taya murna ga Alhaji Nasir Bala Muhammad wanda aka yi wa na dan sarautan mai girma dan madamin Gumel Allah ya tayar ku.
Haka kuma muna taya ango da amarya injiniya Bashir Suleiman Yahaya da Sadiya Muhammad Garba murnar daurin auren su da aka yi makon da ya wuce a Sokoto. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya kai ba. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu ne yanzu. Sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar a manta za ku iya ziyartar shafukan mu na sadarwa ko na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu amaradin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya gabatar da shirin da kuma ci Bahiru Jido ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Mr. Jimmy Cook ni Sarfi Hashim Gumal dake cewa sai anjima. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.